بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da wannan safiya ta ranar litinin safiyar 17 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin 17 ga watan Maris 2025 daga masallacin area 8 a yankin Garki cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke gabatar da jerin gwanon muhadarori da nasihohi zuwa ga iyayenmu mata. Allah ubangiji ya samu dace. To kamar yadda ɗan uwa Malam Yusuf jazakumullahu khairan ya fara tattaunawa, yau tattaunawa ta shafi sallah da hukunce-hukuncenta da kuma kwadaitarwa akan kula da sallah da kuma tsoratarwa akan wasa da sallah. Babu shakka sallah ita ce ibada mafi muhimmanci da bawa yake yi bayan kalmar shahada. Shi yasa ba a ɗaukewa kowa ita, duk wanda yake da rai da lafiya, indai ba kamar mata masu halin ɗabi'ar jini na wata-wata ko jinin nifasi ba, amma da mara lafiya da mai lafiya da matafiyi da mazaunin gida kowa sai ya yi sallah. Idan mutum ya lura da muhimmancinta da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ba da muhimmanci wajen al'amarinta, za mu gane lalle sallah ba abun wasa ba ne. Har ma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus sala, tsakanin mutum da tsakanin gabar kafirci da shirka shine ya bar sallah. Da wannan ne da yawa daga cikin malamai suke ganin cewa duk wanda ya bar sallah to ya kafirta, wanda lokacin sallah zai yi hakanan kawai ya ƙi ya ci gaba da yin abin da ya ga dama na yau da kullum, wannan yana kan gaɓar kafirci ne. Allah ka tsare mu. Inda gida ke saƙar shi ne wato kula da sallar yana ɗauke da abubuwa da yawa. Na farko dai za mu ga duk inda Allah ya ambaci sallah zai ce wa aqimus sala, tsayi da sallah, ba wai kawai yin sallah ba. Tsayarwa ɗin nan kuma ya tattara abubuwa da yawa, ya tattari yinta a kan lokaci, kamar yadda Malam Yusuf ya yi bayani game da inna salata kanat al-mu'mina kitaban mawquta, yinta a kan lokaci yana cikin tsayi da sallah. Sannan yinta a cikin natsuwa kamar yadda aka yi magana shi ma yana cikin tsayi da sallah. Sannan yinta diman da'iman ay tayi wa abud rabbaka hatta ya'ti yakal yaqin. Sannan yinta kuma a kan ilimi, wato kawai kar ya zamana kawai mutum yana sallah ne kamar wata al'ada da aka tashi aka ga ana yi, wanda ko da ma za a tambaye shi kamar yadda mai alal yake cewa sai ce kamar ra'aytun nasa, kamar yadda naga mutane suna yi. To al'ada shi ne mutum yake yin abin da ya ga ana yi a garinsu, amma ita ibada ana yin abin da aka koya ne a ilmance. Da gwargwadon yadda mutum ya dage wajen tsayi da sallarsa da natsuwa da yinta a kan lokaci da cikakkiyar alula da cikakkiyar biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sallar, da gwargwadon ladan da zai samu, da gwargwadon yanda ya rage, gwargwadon yanda zai asarar ladansa. A cikin wani hadisi wanda ke cikin kitabu Zuhd na Ibn al-Mubarak rahmatullahi alaihi, aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa so da dama innal abda la yusalli salata, mutum zai iya yin wata sallah ma yuktabu lahu minha illa ushurha, mutum zai yi sallah ba za a rubuta mishi ladanta ba sai dai 1 bisa 10. Saboda abin da ya cancanta kawai shine 10/100, abin da yayi na ibadar da yayi bai yadda ya kamata. Wani kuma wa tis'uha, wani ma 1/9. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa thumunaha, wani a rubuta mishi 1/8, wani annabi ya ce wa sudusuha, wa subu'aha wa sudusuha wa khumsuha wa rubu'aha, har zuwa yace wa nisfuha, har wani ma zai zama makin da zai samu a sallah bai kai rabin abin da ya sallata ba, saboda rashin kulawa da gabobinta da kulawa da nutsuwa. Saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin mu tsaya mu san yadda sallah take kuma mu yi ta yadda take. Sannan mun ji hadisi cewa ranar alkiyama ita za a fara lissafi, idan ta cika to duk sauran abubuwa ma insha Allahu sun cika babu matsala game da su. Idan kuma ta samu matsala to za a ɗauka kenan ma ba sai an lissafa sauran abubuwan ba su ma akwai matsala. Da haka sallah wani kadarku ne na tsallakawa zuwa ga tsira da tafarkin da tsira da a samu aljanna a lahira. A wajen ɗiyamace musulma kulawa da sallarta dai da bambanci da umarnin da aka yi wa namiji da ya kula da sallah. Wato duk abin da namiji yake yi a sallah to mace ma za ta yi, sai inda aka samu wasu ƴan bambance-bambance da ba a rasa ba. Wato kamar tsayuwar sallah, cika ruku'u, cika sujuda, yin tahiya, tsayi da sahu, ɗaura hannu a kirji, karatun fatiha, yin azkar da ake yi a wurare, duka babu bambanci tsakanin mace da namiji, in ban da wasu wurare kaɗan kamar ta fuskar ɗaga murya a wajen karatu. Wannan kam idan mace tana sallah a wani waje inda mutane na iya jin muryarta, to abin da ake so shine kada a ji muryarta, ta ɓoye muryarta ko da sallah ce wadda ake bayyana karatu, ya zama ta jiyar da kanta kawai. Amma idan a ɗakin ta ne tare da ‘ya’yanta ko mijinta ko su muharramanta, babu laifi idan ta yi karatun sallah an ji muryarta don waɗannan muharramanta ne. Sannan kuma sai wato ita mace in za ta yi sallah, mun sani cewa ina nufin bambance wa mace nake nuna mana. Bambanci na farko shine wajen ɗaga murya. Bambanci na biyu shine wajen sutura. Namiji zai iya yin sallah da duk abin da ya sawwaka na sutura, indai akwai wani abu a kan kafaɗarsa, indai akwai riga a jikinsa, ko da ita kaɗai ce ko kuma ko da ma singlet ce wanda hannunta ya hau kan kafaɗarsa, zai iya yin sallah da ita. Zai iya yin sallah da wando wanda yake indai ya kai tsakiyar ƙaurinsa, kamar a ce beach wire, yadda shi ma ana umarninsa da ya cika kyakkyawar shiga. So da Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ku sanya suturarku a wajen kowace ibada. Shine ma'anar masjid, in za a yi sallah ana so mutum ya sa kaya na kamala, kamar da idan mutum zai je ganin wani babba, in kina da appointment da wani babban mutum a Abuja din nan, dole za ki yi shiga wata ke presentable, wanda an ganki za a ce eh lallai kin yi shigar da ya kamata, za ki gana da babban mutum. To ana so a samu kyakkyawar shiga a wurin sallah. To ita mace kyakkyawar shigarta a wurin sallah shine lulluɗinta, wato hijabinta, jilbabinta cikakke wanda zai rufe ko ina a jikinta in banda tafukan hannu da fuska. Sannan kuma ya zamana cewa wato wannan hijabi ya cika sauran sharuɗan da muka ambata ran nan game da sharuɗan hijabi, kai ya kama da kayan maza ko kayan kafirai ko shara-shara, ko ya zama mai turare a jikinsa, ko ya zama mai tsananin tsada ko mai tsananin arha ko makamancinsu. Sannan mace ta yi sallah a gidanta shi ya fiye mata falala fiye da zuwa masallaci, yayin da shi kuma namiji yin sallah a masallaci shi ya fiye masa. Abinda ya sa ake cewa mace ta yi sallah a gidanta, akwai illoli kamar guda uku ko huɗu da malamai suka ambata. Kafin faɗi illolin bari mu faɗa hujjojin. Akwai hadisi da Imam Abu Dawud ya rawaito daga Sa'id bin Abdul Mas'ud, Allah ya ƙara masa yarda, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fil masjid, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sallan mace a gidanta yafi mata falala fiye da sallarta a masallaci. Sannan ga hadisin Ummu Humaydin wacce ta tambayi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tace ya Manzo Allah, ka san ni ina son in zo masallaci in yi sallah a bayanka, kai ne limaminmu. Nabi ya ce na sani. Sai to ya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, me kake umarni na da yi? Manzo Allah ya ce ki sallah a gidanki shi ya fiye miki, duk da fa annabi ne limamu sallallahu alaihi wasallam. Amma Nabi ya ce mata ki sallah a gidanta shi ya fiye mata. akwai hadisi na uku shine hadisin Aisha radiyallahu anha wanda take cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu wannan yana cikin sahih muslim da manzon Allah ya rayu ya ga abinda mata suka kirkiro na badala wajen zuwa masallaci to da ya hana su amma tace tunda dai bai hana ba ba za a hana so da ya fada karara ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna yace kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci dan su yi ibada amma zaman su a gida shi yafi musu wannan ma yana cikin sunan Abi Dawud zaman ta ce sallar ta a gida shi yafi mata amma tace ta je masallaci to bai halasta babanta ko mijinta ya hana ta sai in an tabbatar da akwai wani barna da zai biyo baya yanzu a hana ne saboda barnar kamar yanzu kaga irin lokacin sallar ashar din nan akwai ƴan mata masu zuwa masallaci ashar kawai dan su haɗu da samarin su ne kawai dan su zo su dan yi cruising ne su dan koma gefe liman yana can yana tattilawa su kuma suna can suna tsanka fulawa abinda ke kawo su kenan to kin ga irin wannan sai a hana su Allah ya kyauta menene idan da sa aka ce maza su je masallaci su salla tare da liman su kuma mata su zauna a gida daga ciki akwai wannan shine fadin manzo Allah sai sabare cewa buyutuhunna khairul lahunna zaman mace a gidanta ya fiye mata komai alkhairi an tambayi Aisha radiyallahu anha an tambayi Fatima radiyallahu anha aka ce meye mafi alkhairin abinda mace za ta yi tace ta zauna a gidanta shi ya fiye mata alkhairi saboda wannan zaman take a cikin gidanta na aure ibada ne ko da yaushe cikin lada take aikin da take yi da kula da iyalinta da take yi da kula da mijinta da kula da dukiyarsa da kaiwa da take tana kawowa cikin ayyuka duka a cikin aikin lada take saboda haka wannan ya fiye mata alkhairi fiye da komai na ɗaya kenan na biyu kuma saboda illar kula da iyalinta ana so ya zama cewa ƴaƴanta da sauran iyalanta suna kan idanta 100 bisa 100 247 don aka ce kullun ta fita so biyar ta je ta sallah ta dawo a iya waɗannan lokutan za ta fita ba wanda ya sa abin da ya faru ba wanda ya sa abin da ya faru za ta fita ta yi asuba ta fita ta yi azhar ta fita ta yi la'asar ta fita ta yi magariba ta fita ta yi isha'i yanda maza suke fita da zai zama gidan babu shugabanci kenan nata sannan kuma na uku saboda abin da ka iya biyo baya na samu wasu fitintunu sakamakon yawan fitan mata kamar yadda yanzu ake samu wata ma za ta ce ta tafi masallacin irin kamar yadda muka ambata na musamman da na ashin din nan ba ma ta je masallacin ba ta tafi gidan kawarta kawai sai su tafira ta ga wa mai gida to bari mu je a yi sallah ga can an tayar ce to sai kun dawo sai kawai ta taho wani waje sai ya zo ya an gama sallan ya jira su koma tare sai a nemi tarasa ina kike ta ce wallahi alulana ne ta warware na koma gida kaga duk wannan bai dace ba au ƙarya cikin azumi Allah ya kyauta saboda ka zamanta a gida shi ya fiye mata amma an tago masallaci to wajibi ne ta lazimci duka abinda ake lazimta a masallaci nan natsuwa da sanin alfarman masallaci da kuma yin sahu a can baya ko kuma inda aka killace wa mata kuma irin yanda nan aka killace na mata haka ya fi in kuma babu killatacce to sai su tada sahu daga can baya na ƙarshe shi za su sahu a wajen in ya cika a sake wani a gaba-gaba haka to idan aka zo yin ita kanta sallar misali ga matan da za su yi sallah a masallaci wajibi ne su tsaya da sahu yadda maza ke tsayawa za su tsaya sahu da sahu wato za su daidaita kafadunsu su kuma haɗa ƙafafuwansu yadda maza ke yi wasu suna yawan tambaya game da tsaye da sahu shin wai sai an haɗa ƙafa da ƙafa ne koko kawai tsayawa ake yi a kan layi musamman saboda akwai wanda suke zuwa ƙasar Makka su ga cewa mutanen Makka ba sa tsaye da sahu su haɗa ƙafa da ƙafa sai dai kawai su tsaya a cikin layi har ma idan ka yi ƙoƙarin ka haɗa ƙafarka da na wani sai janya ƙafar shi wasunmu sai su ce ai ƴan Makka ba su iya tsaye da sahu ba ko ba su iya sallah ba haka ba ne mazhabin da suke bi ne yadda aka fassara hadisan a mazhabinsu kenan mazhabin Hanabila su ne suke cewa ma'anan sawu sufufakum, sawu da Annabi yace ku daidaita sawu. Daidaitawa a cikin shi suka ce babu talazumi akan sai an hada kafa da kafa, indai aka tsaya akan sahun daidai wa daida, to an yi sawu sufufakum. Su kuma lawan malikiya sun yi istinbadi daga wani hadisi na Anas dan Malik, domin babu hadisi karara da yace sai an hada kafa da kafa, mu kiyaye wannan, babu hadisi karara. Amma akwai istinbadi da malamai suka yi cewa Anas ya ce sahabbai saboda tsayi da sahu da suke yi har gefen rigan mutum jikin damtsan shi yakan goge yayi faci, nako wannan sai ana hada kafada da kafada sannan zai haka, in hada kafada da kafada har rigan mutum wata ran sai a ga rigan shi ta koɗe saboda yawan hada kafada da dan uwansa, ya nuna cewa suna hada jiki da jiki kenan. Su kuma sai ba su ɗauki wannan istinbadin ba, sai suka ɗauki zahirin hadisan sawu sufufakum, ku daidaita sahunku. Sai suka ce daidaitawa kawai shi ne tsayuwa a kan layi ɗaya, ba sai hada kafa da kafa. To wannan shi ne mazhabinsu da suke bi, ya sa suke yin wannan. Amma dai mazhabin malikiya wanda muke bi ya fi nasu inganci a nan wannan. Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya malamanmu. Saboda haka za a hada kafafu, za kuma a hada kafadu kuma a daidaita. Sannan kuma yana daga cikin amfanin hada sahu shine yana hana shedan ya kukkurda tsakankanin mutane bata musalloli, sannan kuma yana jawo kaunar juna da kuma cire girman kai. Saboda wata tana ganin cewa ita babba ce mai shekaru ko mai ilimi ko mai wadata ko matar wani babba ne ko iyar wani babba ne ko irin sitar da ta saka ya fi na kowa, tana ganin bai dace inda buki ake yi ko wani taro ba za ta zauna kusa da sauran mutane ba, tana ganin ita ba sa'an su bace, in sun zo wurin kusa da ita ma za ta yi tsaki ta tashi. To amma yanzu dole ta hada sahu da su, haka shari'a ta ce. Wannan zai sa ta rage wannan fadin rai da kafafa da girman kan da ke cikin kwalwata. Sannan kuma yana saka natsuwa a sallah, idan kana cikin mutane zai wuya kai ta wasanni. Saboda haka tsayi da sahu din nan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. To abu na farko da ake farawa da sallah da shi shine niyya a cikin zuciyar mutum, sanda zai kabbara harama ya san wace sallah zai, ba wai sai ya furta nawaitu salatul maghribi ada'an khalfa imamin ko mu'min mufradin kuma kamata haka nayi niyyar sallah magriba zan yi ta akan lokacinta a bayan liman ko zan yi ta akan lokacinta a gida ni daya. Duk wannan majmu'un niyatin na yan Kano duk bai da wani tasiri. Niyya shine abinda mutum yake ji a cikin zuciyarsa na yanzu na san abinda zan yi sunan shi sallah kuma tafarilla kuma azharci kuma akan lokaci nake yin ta ko ramuwa nake cikawa nake yi saboda zaman gida ko kuma kasaru nake saboda tafiya, kwakwalwarka tana lissafa miki duka wannan. Kamar yadda sanda kika ɗauki abinci za ki ci anjima idan an zo shan ruwa, kina tuna a zuciyarki cewa zan yi iftar, ba sai kin ce na waitu iftara sauma yawmi sabi'i wa sabi'a ashara min ramadan, na yi niyyar karya azumina na ranar 17 ga wata ko na yi niyyar shan ruwa, ba sai kin ce haka ba. Shi za su ke cewa an-niyyatu mahalluhal qalbi, niyya a zuciya ake yin ta, wannan shine magana mafi inganci. To tare da kabbara harama din nan za a yi niyya, ana so a daga hannaye yayin kabbara harama, kuma hannayen nan ana daga su ne a sa su daidai saitin kunnuwa ko saitin kafada ko saitin kirji, duka ya tabbata a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ana so a saka su kuma a yi kabbara cikakkiya. Daga kabbara sai abin da ake ce ma du'a'u listiftah, addu'ar bude sallah. Akwai lafuza iri daban-daban, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su. Allahumma inni a'udhu bika min kaza kaza, ko Allahu akbar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran, ko Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, suna nan lafuza mabambanta. Sai a koma cikin Hisnul Muslim ko littafin Sifatus Sala na Sheikh Al-Albani, sai a ga lafuzan, idan mutum ya iya haddace su da yawa to wannan shi yafi alkhairi, sai ya dinga bambantawa, yau ya karanta wannan, gobe ya karanta wancan. Idan mutum bai iya haddace su ba sun yi yawa, sai ya samu ɗaya ya haddace a hankali a hankali, ya dinga yasa wata rana ma ya sake haddace wani har ya haddace su da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi addu'a ta bude sallah, yakan yi isti'aza, yayi bismillah duka a boye, ba a jin sautin sa sanda yake yin su koda yana karatu a bayyane ne. To amma mafi muhimmanci a tsayuwar sallah shine karatun Fatiha. Wajibi ne duk musulmi ya iya karanta Fatiha daidai, in ba haka ba sallar shi za ta ɓaci. Duk mutumin da bai iya karanta Fatiha daidai ba bai halasta ma a sa shi limanci ya busa yayi yayin mutane sallah, kuma koda yayi sallah ba ta yi ba, koda yayi shi kare akwai matsala. Saboda haka ana so mutum ya kula da ki kula ki ga shin kina karanta Fatiha daidai, kin iya karanta ta daidai, kuma kina karantawa daidai. Ina ma'anar iya karanta ta daidai shine a karanta ta da cikakken tajwidinta gwargwadon hali, da kuma fitar da makharij na harufanta, kar kuma a karanta wani waje a canza mai ma'ana. Domin idan aka yi mummunan karatu to lafuzan suna iya canza ma'ana saɓanin abinda Allah Maɗauki Sarki yake faɗi. Saboda karatun Fatiha yana da muhimmanci ƙwarai, muhimmancinsa ɗaya da muhimmancin sauran gaɓoɓin da ake so a tsaya tsayin daka a yi su, kamar tsayuwar sallah ɗin da ruku'u da sujuda. Akwai wani hadithi da ake cewa hadithul musi'i salati, wato hadisin mutumin da ke ɓata sallah, mutumin da ke ɓata sallarsa. Wani mutum mai suna Khallad ibn Rafi' radiyallahu anhu shine yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci, sai yazo sai yayi sallah, sai yayi sallah irin wadda ake cewa yar faki, ba yawa sai lada, kai ba ladan mako yar fakin, inda yake mutanen faki sun ce wa yar fakin ce ba faki ba. Wannan is a story for another day. Irin sallah nan da ake yi birin kawai a yi marmaza kafin ka ankara kawai an gama, wanda ke da kanki idan kin yi ta aka ce tsakani da Allah maki nawa zaki ba kanki 1 to 10, sai da ki dai kina in ina kima zaki ce to Allah dai ya karba mana, kima kin san baki abin da ya kamata ce wallahi cikin uzuri nake ne Allah dai ya karba mana. Da ya gama wannan sallar sai ya zubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yau Annabi sallallahu alaihi wasallama sallama, sai Annabi ya amsa ya ce mishi je ka saki sallah, sai ya koma ya je sake yin irin wannan sallar. Ya sake rawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka yi sallah ba, wani irji fa salli fa innaka lam tusalli, nace maka ka koma ka sake yin sallah dan baka yi sallah ba. Har sai da aka yi haka kafa uku, sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi allimni fa inni wallahi la uhsinu ghayraha, yace ya manzo Allah ina gama ka da Allah ka koya mini sallah kawai da take, dan wallahi ni wannan da ka gani iya abinda na iya ke. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai sallah ta hanyar nuna mishi rukunnan sallah, tsayuwa da karatun Fatiha da ruku'u da sujuda da sauransu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi da a ce ka mutu kana yin irin wancan sallah, da baka da bambanci da wanda bai taba yin sallah ba. Saboda haka mu kula da wannan jama'a, wanda duk yake sallah wadda bata cika rukunnanta ba, bata cika da kimarta ba, bata cika da nagartarta ba, to kamar baya yi, kamar baya yi. Saboda haka ana so a natsu wurin sallah, a karanta Fatiha cikakkiya. Idan wuraren da ake karanta sura ne, a karanta sura, kuma ana so wato a karanta sura ne ita ma cikakkiya, shine al-asl. Ba daidai bane irin abin da mutane suke yi, bayan an gama karanta Fatiha sai mutum ya cafo inda ya ga dama a cikin Qur'ani, ya datso kan shafi ko kan wata kissa ko kan wata wani izu, da an ce walad dalin amin, ko sai ce lan tanalul birra ta tun fi ma tu yibu walad dalin amin is'aluka an-nasu anis sa'a walad dalin amin ilayhi raddu ilmus sa'a. Irin wannan abin da limamai suke suna ganin wai wani fashion ne, ba sunna bane. Abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace sallah a bata haƙƙinta na karatu, haƙƙinta na karatu shine Fatiha da sura. Idan kana son yin doguwar sallah sai kai doguwar sura, idan kana son yin takaitacciyar sallah sai kai takaitacciyar sura, idan kana son yin matsakaiciyar sallah sai kai matsakaiciyar sura. Amma wannan cafuɗin cafaɗin wannan wani abu ne muhdath, amma ban ce sallah ta ɓaci ba, sallah ta yi, amma dai kamar da muka faɗa tun farko da gwargwadon yadda ka rage koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da gwargwadon yadda za ka rage musallar kaladanta. So da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallu kama ra'aitu muni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga na ina yi. To daga nan sai ruku'u,
a wurin daga hannaye akwai maganganun da malamai suka yi cewa ana daga hannaye ne a wajen kabbara harama tafiya ruku'u dagowa daga ruku'u da tafiya sujuda waɗannan wuraren guda hudu sune azail sune masu mafiya girma mafiya bayyana sauran fa kamar tsakanin sujuda da sujuda ko daga tahiyya in za a taso kuma kamantar su to wannan karfin buƙatuwar daga hannun bai kai na bayan ba amma shi ma ana dagawa bainal filati wal ukhra ana iya daga hannu ana iya abari daura kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi kabbara sai ya ruku'u an ce idan yayi ruku'u yakan miƙar da bayan sa ne ta yadda watin za a iya aje ƙwarya a bayan ba za ta faɗi ba doro yake yi ko yayi sloping ko makamancin haka sannan ina ne zai kalla sanda yake yin sanda yake tsaye da sanda yake yin ruku'u da sauran lokuta gurare wannan ma akwai sabani da malamai suka yi game da fahimtar hadisan wasu malamai sun inganta hadisin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa idan shi ya zama yana kallon wajen da zai yi sujuda wannan shine abinda Sheikhul Albani ya inganta a cikin Futuhus Salah kamar yake cikin littafin Baihaqi Sunan al-Kubra na Baihaqi amma wasu malamai suna da ja'in ja game da ingancin hadisin ko musamman an samu wasu hadisai da ke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli al-Qibla kamar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah aka ga ya ja da baya an jima kuma aka ga ya matsa gaba har yana kai hannunsa kun ga yana kallon gaban ne shi sai ya iya yin gaba ya iya yin baya da aka tambaye shi sai aka ce me muka ga kana yi sai ya ce an nuna mana wuta an nuna mana aljanna da aka nuna mun wuta saboda zafinta da tsoranta shine na ja baya da aka nuna mun aljanna kuma na ga ni'imarta na ga wani dan itacen aljanna shine na ruga ko zan samu in wafto shi in kawo shi duniya da na kawo shi duniya duk wanda ya ci wannan dan itacen ba zai ƙara yin jin yunwa ba shine inna laka fiha alla tazma'u fiha wala tada annaka la inna laka fiha alla tajua wala ta'a babu yunwa a aljanna babu tsaraici wa annaka la tazma'u fiha babu kishirwa wala tadha babu zafin rana akwai wata mata ya kamata ta muku tarihinta wata mata da ta taba cin abincin aljanna kun taba jin labarin ta ku bi ni bashi matar da a nan duniya ta ci abincin aljanna kuma ta daina jin yunwa ga baki daya in Allah ya saka muku tarihinta da gaske ne ba labari ne na kanzon ku da yawa da gaske ne an ruwaito tarihinta a me nake cewa yawa magana akan wurin kallo ko inda mutum zai kalla a wurin sallah saboda haka wanda ya kalli wurin sujudarsa aiki da wancan hadisin ya kyauta in ma mutum kuma har ya kalli gabas shi ma akwai malaman da suka faɗi haka amma a wajen tahiyya ana so ya zama idan mutum yana kan yatsarsa da yake kaɗawa a cikin ruku'u abinda ake kamar yadda aka sani shine tasbihi kawai ba a yin addu'a a ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ana so a yi aƙalla guda uku aƙalla kuma ba a so a dinga yin shi da saurin baki yadda kima baki sa abin da ke faɗi a yi a natse ƙwaya uku ƙwaya biyar ƙwaya goma abin da ya sawwaka kada ya gaza uku daga nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sake yin sai yake faɗin sami Allahu liman hamida to anan wajen ne yake bambantawa da kabbara da can kabbara ake yi in an zo dagowa daga ruku'u to sai wata hadisa ta faru wata rana sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya taho zai zo masallaci sai ya zama ya zo a makare ko kuma ya zo an ta da sallah yana shigowa sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'u to sai ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah bai yi asarar raka'a nan ta farko ba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago sai yake cewa sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa a sannan ya faɗi rabbana walakal hamdu saboda liman yana faɗin sami Allahu liman hamida yana kuma faɗin rabbana walakal hamdu ma mu ma zai faɗa duka sami Allahu liman hamida ya faɗi rabbana walakal hamdu amma zaman malikiya su ne suka raba tsakanin liman ya ce sami Allahu liman hamidahu ma mu kuma su ce rabbana walakal hamdu amma dai abin da ya tabbata a cikin hadisai shine koda liman ake bi za a faɗa duka. Sannan mu kiyaye wanda yake bin liman ko namiji ne ko mace ba a yin kabbara har a ji muryar, ana yi ne a zuciya. Wannan ya daga cikin kurakurai sha'i'a. An tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 1 game da wannan. Irin liman yace Allahu Akbar, ka ji duk masallaci ya dauka kowa yayi kabbara din. Wannan bai da asali. Idan kana bin liman za ka yi kabbara ka ne a cikin zuciyarka. A ji shiru muryar liman kawai ake so a ji, shine ma'anar yana shugabanci. Ba za a ji muryar ku ba sai wajen fadan amin ko wajen sallama. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'u yana yin azkar a wajen, sami Allahu liman hamida, اللهم ربنا لك الحمد و اللهم ربنا ولك الحمد و ربنا لك الحمد يا تبت سنن سيي ادوين da aka saba zikiri na dagowa daga bayan ainihin ruku ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى ko wani abu makamancin haka daga cikin alkar din da ake yi a wajen sannan kuma yakan tafi sujuda bayan wannan yayi kabbara kuma anan ma wajen tafiya sujuda malamai sun ƙara wa juna ilimi. Shin me ya kamata ya fara isa ƙasa, hannaye ko gwiwa? Shin da gwiwa zai fara isa ƙasa ko da hannaye? Da wannan mahali ne na saɓani tsakanin malamai, kuma saɓani ne mai yawa wanda ba na so mu shige shi a nan. Don haka in ka ga wani ya isa da hannu, to ya ɗauki fatawan malaman da suka kalli hadisai daban-daban suka ce a tafi da hannu. Kamar yadda yake a mazhabin Malikiya, kaga wani ya tafi da gwiwa, to ya ɗauki hadisan malamai, wato fatawan malaman da suka kalli majmu'in hadisan suka tike zuwa ga cewa a tafi da gwiwa, kamar yadda yake a mazhabin Shafi'iyya da ainihin Hanabila. Wannan duka akwai shi a cikin karatu, ba za mu tsawaita game da shi ba, domin hadisai ne suka zo daban-daban waɗanda malamai suka yi musu kallon ƙurun masalla sai suka fitar da wannan fahimta. Sujuda, mahallin sujuda shine mahalli mafi kusanci da Allah, saboda a cikin shi akwai wato risina a gaban Allah, da sanya gaɓoɓi, goshi, da hannaye, da gefen gwiwoyi, da gefen ƙafafu, duka waɗannan mutum ya risina a gaban Ubangijinsa. Babu matsayin da ya kai wannan nuna cewa kai ba kowa bane, wato ka kai matuƙa wajen nuna wa Allah cewa ya isa da kai. Inda ba dan sallah ba tsakani da Allah, akwai mutum zai yi irin wannan, akwai wanda kwata-kwata har ya mutu, inda ba dan sallah ba, babu yadda za a yi sa goshin shi a ƙasa. Girman shi ya wuce haka, darajar shi ta wuce haka, amma tunda Allah ake yi mawa dole haka za a yi. Ko akan darduma ne, ko babu darduma, ko akwai rana, ko babu rana, ko akwai ƙasa, ko akwai siminti, dole haka za a goshin nan da hancin haka za a durmusa su a cikin ƙasa a gaida Allah, a yi ma Allah tasbihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi a ƙalla ƙafa uku. To ana so a yawaita addu'a a cikin sujuda, saboda mahalli ne na neman addu'a, na neman gafara Allah. Sayyidina Abubakar ya tambayi Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa wace addu'a za ka bani in dinga yi a cikin sallata? Ya ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ka dinga cewa ya Allah na cuci kaina cuta mai yawa, na yi wa kaina ka sassaɓa mai yawa, Allah ka gafarta mu, Allah ka min rahama, Allah ka min gafara. Idan mutum ya iya da larabci, to yin addu'a da larabci shi yafi. Sannan zaɓo addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi yafi. Idan mutum bai iya da larabci ba, zai iya yi da yaren da ya sauka kafin ya koyi na larabcin. Saboda haka mu kula, ba a yin sujuda kawai a tashi ba tare da an nemi buƙatu a wurin Allah ba. Kuma kullum ana so mutum ya fifita buƙatun lahira, neman aljanna da neman gafara da neman tsira da neman rahamar Allah fiye da sauran buƙatu na yau da kullum. Ya zama buƙatun lahira su ne akan gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wannan sujuda, da ya ce an umarce ni na yi sujuda akan abubuwa guda huɗu, guda bakwai, sai kuma ya ɗago sai ya zama na tsakankanin sujuda da sujuda. A wannan ma yana karanta, idan ya ce Allahu Akbar ya ɗago, yana karanta rabbighfirli. Ita sujuda a cikin rukunan sallah ita kadai ake yi guda biyu. Amfanin haka saboda matsayinta wajen kusanci ga Allah ɗin, sai aka ba mutum dama ya ƙara maimaita wannan kusanci. Saboda kamar yadda malamai suke cewa, wato mutum bai san wacce sujuda ce ƙwaya ɗaya wadda Allah zai karɓa ya mai gafara. Kun tilla magana da muka yi akan Zubaida, wannan sujuda da zaki ƙwaya ɗaya ba ki sani ba hala ita ce Allah zai karɓa ya miki gafara. Ma'ana ko da kin zo sallah sai kika tarar liman ya ɗago daga ruku'u, za a tafi sujuda, kin ga ba ki da wannan raka'ar. To wasu saboda tsabaragen rowa da san kai sai ta tsaya kawai ta jira sai an gama duka, ita ba za ta ce ma Allah wannan sujuda ba, tunda ba za a lissafa mata da shi ba. To ba ki sani ba hala wannan sujuda ita ce Allah zai karɓa, wannan ta ragowar raka'ar da ba ki samu ba. Kuma abin da aka ce fa ma wajadtum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Saboda haka inda kika samu liman a wannan sujuda da kin zo kabbarta, ki maza ki riske shi a cikin sujuda, za ki samu ladanta ko da aka ce sai kin maimaita ta a raka'a da zaki maimaita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai sujudojin shi guda biyu. Ana so sujudar farko ta fita biyu tsayi, ta biyu ta fita uku har zuwa ƙarshe. Yana daga cikin kurakurai a sallah shi ne tsawaita sujudar ƙarshe maimakon ta farko. Wani ma za ka ga har yana bin liman sallah, liman ɗin ya ɗago shi kuma ya ƙememe ya ƙi ɗagowa, har sai ku ɗauka to wannan kore ya yi halin shi ne. Wani sai an yi rabin tahiyya yana sujuda, to wannan ba daidai ba ne. Da zarar liman ya ɗago sai a ɗago. Annabi ya ce an saka limamai ne don ku yi koyi da su, in sun yi kaza ku yi, in sun yi kaza ku yi. Babu inda aka ce in sun yi sujuda idan ba ku gamsu ba ku tsaya ku ci gaba da yin taku, ba inda aka ce haka. Saboda haka da zarar liman ya ɗago sai a ɗago. Sannan kuma ko da ke kaɗai kike yi, babu dalili akan fifita tsayin sujudar ƙarshe akan ta farko. Ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar shi ba. Bayan sujuda guda biyu, to yanzu an gama raka'a ɗaya ke. Wannan shi ne raka'a ɗaya a cikin rakawoyin sallah. Kuma haka za a maimaita a duka sauran rakawoyi. Akwai zama da ake ce majlisatul istirah. Wato, kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe kai tsaye yana zaunawa a kan gaɓoɓinsa, sannan sai ya dogara da hannayenshi ya miƙe. Wannan shi ake ce majlisatul istirah. Mustahabbi ne, ya tabbata a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya miƙe sai ya ƙara maimaita abin da aka ambata a cikin irin wannan gaɓa ta sallah. Sannan kuma sai tahiyya. Abin da ake a cikin tahiyya abubuwa ne guda huɗu. Idan zama ne na farko shi ne ake zaman da ake ce ma al-iftirash, wato mutum ya zauna a kan ƙafarsa ta hagu ya lanƙwashe ta. Wanda yake da ciwon ƙafa zai iya yin duk zaman da ya sawwaka, amma wanda yake lafiya lau ya yi yadda Annabi ya yi ɗin shi ne, ya zauna a kan ƙafar shi ta hagu ya kafe ta dama, wannan shi ake ce ma al-iftirash. Ana yin shi a duk raka'a biyu. Idan sallah mai raka'a huɗu ne, in an zo zama na biyu shi ne ake yin tawarruk, shi ne wanda mutum zai zame ƙafar ya zauna a kan mazaunansa, shi ne ake ce ma at-tawarruk. To a cikin tahiyya akwai ita kanta tahiyyan gaisuwa da ake at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi wa at-tayyibatu was-salawatu zuwa ƙarshenta assalamu ala nabi ko assalamu alayka ayyuha nabi. Malamai sun sabani game da wannan, amma mafi ingancin riwaya da ya kamata shine assalamu ala nabi, kamar da Aisha take cewa sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye suna cewa assalamu alayka ayyuha nabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka ya kai wannan annabi. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu suka dawo suna cewa assalamu ala nabi, suka cira alayka tahiyya. Sai kuma al-isti'azatu min arba'in, salatin manzo Allah tukunna afwan. Bayan tahiyya ana so ayi wa annabi cikakken salatin ibrahimiyya, Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim zuwa ƙarshe. Sai kuma al-isti'azatu min arba'in, neman tsari daga abubuwa guda huɗu. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Allah, ina neman tsaranka daga azabar wuta, daga azabar qabri, daga dukkanin musibin rayuwa da mutuwa, kuma ina neman tsaranka daga fitinan dujjal. Wani lokaci Annabi yake ƙara da wa minal ma'athami wal maghrami, ina neman tsarinka daga duk abin da zai ja ni zuwa ga saɓon Allah, da abin da zai ja ni zuwa ga abini bashi. Wannan shi ne al-isti'azatu min arba'in, muhimmi ne sosai a cikin tahiyya. Daga nan mutum ya yi tahiyya, ya yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya nemi tsarin Allah daga wadannan abubuwa guda hudu, to daga nan kuma sai addu'a, general addu'a shine abin da ya sauka na addu'a, kamar da aka yi a sujuda, anan ma sai ayi azaba addu'a da ake so ayi, sai ayi addu'a gurgudan hali, sannan kuma sai sallamewa. A wajen sallamewa akwai nau'in sallama kusan guda hudu da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallama dama da hagu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, wannan nau'i da yake yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hagu, yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu dama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hagu, ya ƙara maghfiratuhu kamar da Abu Dawud ya ruwaito, yakan yi kuma assalamu alaikum kadai dama kawai. Saboda duk wanda mutum yayi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da hadisin suna cikin sunan Abi Dawud. Wanda yake son ganin cikakken irin wannan bayanin sai ya koma littafin Sifatus Salah na Sheikh Al-Albani da Kayfiyatus Salah na Malam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen na Ibn Baz afwan, da kuma Sifatus Salah shi ma na Malam Uthaymeen rahmatullahi alaihim ajma'in. Malaminmu Malam Al-Albani zariya Allah ya gafarta mai yana da wani mashhurin kaset ɗinsa na video, in Allah ya so zan muku sharing din link ɗinsa na YouTube a wannan gurbin da muke samu karatuka, wanda ya ɗauki kamar awa biyu da rabi yana demonstration a aikace na wannan sifa ta sallah, fiye da abin nan da muka faɗa a nan, na san zai ƙari ƴan uwa sosai, zai yi amfani insha Allah. Babu laifi ki zauna ki kalle shi, ki taking points na abubuwan da kika san kina da kurakurai a ciki, sai ki gyara saboda sallah ta inganta. Wannan ɓangare guda ne na ingancin sallah, shine yinta kamar yadda annabi ya ce, sai kuma yinta a kan lokaci, sai kuma yinta a natse, da kuma yinta dan Allah. Duk wannan ya shafi haka. Wato kake je kina irin wannan sallah a gidan biki, saboda a tsaya ana kallon cewa wai ku zo ku ga sallah shafa'atu, shafa'atu ta iya sallah. Kar ki je kina yin haka, ya zama dan Allah kike yi, kuma ya zama cewa kina yi zuciyarki tana kan sallah, kina yi kuma a kan lokaci, kuma kina yi dan neman ladan Allah. Dole sai an haɗa waɗannan abubuwan. Akwai azkar da ake yi da yawa a bayan sallah, sanannu, amma akwai wanda suke na wajibi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'azu, la tada anna dubra kulli salatin an taqula, kar ka sake a bayan kowace sallah baka ce Allahumma at-salamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, kar ka sake ya kai Mu'azu. Annabi ya ce mishi, ina ƙaunarka Mu'azu, kar ka sake a bayan wata sallah baka yi wannan addu'a. Sannan istighfari da ake kafa uku, sannan waɗannan azkar su qul huwa da falaki da nasi da ayatul kursi da tasbihi da aka san ana yi, to wannan kada mutum yayi wasa da su. Asali duk waɗannan tasbihin ana so a yi su da ƴan yatsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa innahunna manquqatu, waɗannan ƴan yatsu da kake tasbihi da su, kina lankwasawa kina kirgawa, kina lankwasawa kina kirgawa, ranar alkiyama za su ba da shaida akan cewa kina yin tasbihi. Saboda a kiyaye da ƴan yatsu shi yafi. Wanda take da matsalar lissafi ko shekaru suka kama ki ko wani sabo, idan an yi amfani da wani abin kirge babu laifi a matsayin halas, halas ne kawai. Amma su yi da yatsu, to yana da ladan shi na musamman, mu kiyaye wannan. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana lankwasa yatsunsa yayi addu'a yayi tasbihi da su. Amma wani zai zama cewa akwai shekaru, wani a ce a wani kuma akwai hankali ya riga ya ragu, saboda ana sallar ma ana tunane-tunane ana lissafe-lissafe, duniyar nan take a tsaye, to ba dole ne mutum ya iya riƙe lissafin ba. To in yayi isti'ana da wani abin kirge, to babu laifi a nan game da ainihin isti'ana da abin kirge. Yan uwa musulmi, wannan wani ɗan taƙaitaccen wato demonstration ne ko sharhi ne game da yadda ya kamata sallar ki ta kasance. Idan kina yin haka ko fiye da haka, za ki gode wa Allah kuma ki dage ki ci gaba da yi. Idan kuma kina gazawa abin naki dai da ɗan sauƙi-sauƙi, to sai ki ƙoƙari ki ƙara improving. Kuma a wannan jawabin kawai na lokaci ɗaya, iya yiwuwa mutum ya koyi duka hukunce-hukuncen sallah. dole sai an ci gaba da zuwa makaranta, an ci gaba da sauraron malamai, an ci gaba da yin tambaya dan a fahimta, saboda a samu a tsira. Wannan rayuwa Allah madaukakin sarki ya kawo mu mafi girman abin da zamu yi shine ibada. Babu kuma ibada da kowa yake yi kamar sallah. Domin sauran ibadojin zaka ga sai wani da wani. Yanzu azumi sai mai lafiya, kuma sai an shekara, ba kowa ne zai shekara za ta kai shi ba. Balantana kuma irin su zakka, wanda sai masu kuɗi, su umara, su aikin hajji, su sadaka, waɗannan duk na masu kuɗi ne. Talaka ko iyakacin sallan nan ce kawai tashi. Shi kam tunda dai da jiki ake yi, kowa zai yi ta inda da ranshi da lafiyarsa. So da ita ce tamu ta talakawa da ya kamata mu bata kulawa. Ku ƴan Abuja kuna iya yin sauran, amma mu dai talakawa makwabtan Abuja ita muke ba kulawa insha Allah. Allah ya sa mu dace. To ga wasu tambayoyi da aka rubuta. Wannan ta ce malam mutum ne ya yi Fatiha ya manta bai sura ba, ya yi ruku'u, ya zai gyara. Babu wani gyara a kan shi insha Allah. Magana mafi inganci, ana iya takaituwa a kan karatun Fatiha. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa takaituwa a kanta. Indai mutum ya karanta Fatiha, to ba dole sai ya yi wani rafka, ya yi wani gyara ba. Amma a mazhabin Malikiya wanda ya manta sura, to zai yi sujuda. Yanzu ya yi ragi, zai yi sujuda ƙabli. Sadaka in ya yi haka babu laifi insha Allah. Wallahu a'lam. Wannan kuma ya ce malam yaushe ya kamata mutum ya tashi sallar tahajjudi, wato lokacin farawa da lokacin kare. Ana so a yi sallar tahajjudi ne bayan an yi bacci an farka. In dai an yi bacci an farka, sunan shi tahajjudi, domin shine ma'anar shi min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Amma lokacin da yafi falala shine ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare. Dare yana farawa misali daga 6:30 da zarar rana ta faɗi, wataƙila ya ƙare ƙarfe 5, in ga akwai kamar awa 10 ko 11, don aka raba wannan awas ɗin zuwa gida uku, wataƙila a samu awa uku da rabi. To awa uku da rabin ƙarshe kenan, kamar daga ƙarfe 1:30 ko ƙarfe 1:04 ko ƙarfe 2:04 shine zai zama ƙarshen daren kenan. To wannan lokacin ya fi falala ga duk wanda yake so ya yi ibada, sallah, istighfari, tuba ga Allah, neman buƙatu a wurin Allah, saboda Allah wadda yake sakiya sakkowa da kansa cikin wannan dararraki a ƙarshen dare, ya ce ina masu ibada na karɓa musu, ina masu neman gafara na gafarta musu, ina masu neman buƙatu na biya musu. So wannan ya fi falala insha Allah. Wannan tambaya ta biyu mun amsa ta da mace ta yi sallah a gida da ta yi a masallaci, wanne ya fi? An ce yinta a gida ya fi ko? Amma ya halasta ta zo masallaci, saboda Annabi da hana ta ba, sannan kuma ya musamman idan ana yin sallah wadda mutum ba zai iya yi shi kadai ba, amma yanzu sallah ashal ɗin nan galibin mutane su zauna a gida ba za su iya yi. Kuma yana daga cikin sha'air na Ramadan a ga cewa ana cincirundo a masallatai don yin sallar ashal. Wannan yana daga cikin al'adun musulmai da ake so a raya. Saboda haka ita sallar asham, yinta a masallaci tare da liman ya fi yinta a gida. Allah sa ku gara abin da ke nufi. Saboda ana so a ga masallaci na musulmai ya cika ana ta ibada, kamar yadda aka wuni ana azumi, kuma aga kamar musulmai sun kwana suna sallah. Saboda haka ya fi dacewa a je masallaci a yi asham. Kuma saboda wani in ya zauna a gida ba zai iya yi ba, ba zai samu nishaɗin yin shi kaɗai ba, ko ba shi da kyakkyawan tilawar Qur'ani mai yawa da zai yi shi kaɗai. Wallahu a'lam. Wannan ya ce yana bara addu'a mahaifiyarsa ba ta da lafiya sosai. To Ubangiji Allah ya bata lafiya, Allah ya sa kafara ne, Allah ya bata lafiya da ita da sauran marasa lafiyan mu waɗanda suke gidaje da asibitoci, duk muna masa addu'a Allah ya ba su lafiya mai ɗorewa. Abinda suke fama da shi ne larura, Allah ya sa kafara ne, Allah kuma ya ainihin wato ba su juriyar haƙuri da yanayin da suka samu kansu na halin rashin lafiya. Allah ya sa mu ma da muke da lafiya, Allah ya ƙare mu da ita, kuma ya ba mu damar yin amfani da ita wajen aikata ayyuka na alkhairi da biyayya da da'a gare shi insha Allah. Za mu saurara a nan insha Allah, sai mu yi addu'a.